Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji cigaban tattaunawar da abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumal ya yi da bakonmu da ya ziyarci sashen Hausa shekarar da ta gabata kuma ya saki dawowa wannan shekarar. Wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor MK Usman. Malam Sarfilu, bismillah.
Wato kamar yadda kace da farko, za a yi amfani da kimiyya ne wajen gano yadda za a sarrafa ta ta zamto.
Kwarai da gaske, shi ne wani abin da muke kenan. Kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyun nan za mu iya idan mutum fito da shi cewar ita kacallan nan duk take matsala ce, amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani ɗan Adam ta hanyar a sarrafa ta ta zamanto ta zamanto abincin dabbobi, sannan kuma a sarrafa ta yadda za a iya amfani da ita domin a samu gas. Wato wannan gas na da ake dafuwa a cikin abinci
karanci. To wani tsari kuka dauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewa akwai wani mataki da yanzu kuke ka na kaiwa ga gaci?
Kwarai da gaske, alhamdulillah, kamar abubuwan dama da aikin gabaki daya a Najeriya ne, amma nan akwai aiki da za a yi a lab, wato a cikin ɗakin kimiyya na gwaji-gwaji da sauran saka, wanda mu bamu da waɗannan kayan aiki a can, dole sai ana shi sa ma ya zamanto cewar an ɗauko ita wannan kacalla an zo da ita nan cikin nan a Maryland, ya zamanto an sarrafa ta, ana ta gwaji a ga ta yaya za ta iya ba da wannan gas. A yanzu ta fara ba da gas, amma ana son wani irin sarrafa za a yi mata don ya zamanto gas da take bayarwa, wato abin da za ka dafuwa ka amfani da dafuwa da shi ya zamanto yana da yawa. To kaga wannan shine babban buri da an yi tsari, kuma sannan a zon da ne Allah ya sa na yi taro da su jami'o'in su wannan jami'a, har sun yadda cewar ma in Allah ya sa da kafin ƙarshen wannan shekara za su zo domin mu ƙara dibawa mu gaba, kawai hanyar aikin ka talabata hanyoyi daban-daban ma na ilimin kimiyya, musamman a hanyar dabarun noma ta yadda za a zama sun taimaka ma ita ƙasarmu ta Najeriya.
To Farfesa, yanzu a Najeriya wani cigaba aka samu daga shekarar ta gabata zuwa wannan shekara a ɓangaren noma? Ziyartar da kai shekarar ta gabata mun tattauna akan noman zamani ta yadda cibiyar ke ƙoƙarin faɗakar da manoma da nuna musu hanyar da ya kamata su bi domin cimma wannan buri. Shin an cimma burin nan ko kuma?
Alhamdulillah, wannan magana ta ka tambaya ka ta daidai. A gaskiya kamar da gaya maka, akwai hanyoyi daban-daban ta yadda aka yi tudu dabarun da za a watsa labarin noma. To a yanzu a magana nake maka, akwai abin da muke kira National Farmers Helpline. Wato ita wata hanya ce wadda kowane manomi zai iya kiran ita cibiyarmu kai tsaye a cikin telefon ɗinsa. Idan ya kirawo ya faɗi irin matsalolinsa da kuma abubuwan da yake so da ko kuma yake buƙata don yadda za a sanya shi hanya. To wannan abu alhamdulillah a cikin watan January ɗin ne shi minista na noma ya zo ya ƙaddamar da ita nan NRLS, kuma a yanzu haka magana nake maka akwai wannan lambar muna amfani da ita. Ba mu kai ga inda muke so ba, amma dai mun fara gwadawa. A yanzu haka muna amfani da lambar MTN, wanda ita ɗinnan wannan lambar zan iya kiranta ma ga masu saurare ma su ji 0-0-3-6-3-6-1 0-0-3-6-3-6-1. Wannan namba idan Allah sa manomi ya amfani ta ya kira ta da karfe 8 zuwa karfe 5 na yamma, zai iya samun mutanen mu jami'anmu ya gaya musu ga matsalar da yake so ko kuma ga abin da yake fuskanta game da noma. Ba anan kadi muka tsaya ba, muna kokari nan gaba ma ya zamanto mun yi shi yanda mutum ma zai iya aiko mana da hoto akan matsalolin da ke zamun ko dabba ke tamun sa akan amfanin gonarsa ko kuma kiwonsa, domin mu samu ta yadda za a warware masa. Saboda kaga wannan babban ci gaba ne, domin a da babu irin wannan, amma a yanzu mutum zai iya ya kirawo ya ce ni wani ne, manomi ne a wuri kaza nake, kuma ina son in tambaya akan kaza kan kaza ko kan noma ko kuma kan kiwo. To kaga wannan babban ci gaba ne.
Wato da ko ina a Najeriya za a yi kiran wannan lambar a ko ina mutum yake a faɗin Najeriya?
Ai, ko a ina a duniya. Bambanci kawai a duniya shine idan za ka kira Najeriya sai ka sa abin da ake kira 234. daga kara wato ko lamba 2 3 4
wato kudin Najeriya
yau kudin Najeriya kin to da kai wannan Allah zai zaka ikiran number mu in kuma lokacin da ake abin da ne za a saurare ka kuma za a iya baka ansar abin da kake so to wannan abu muna son ba nan kadai za mu tsaya ba domin mun san a yanzu ana yawanci da turanci muna son mu zaman to an zo ana yin shi da Hausa da Yaroba da kuma Inyamuranci to wannan shine abin da muke ta kokari magani cewar Allah taimake mu dan abubuwan da yake bukata na waɗannan abubuwan ya zaman to mun yi domin mu ya zaman to mutanen mu da yake duk yawanci manoman mu za a gansu ba wai duk kasa jin turanci bane ba to kaga wannan kenan sannan na biyu idan mutum zai iya zuwa ita wannan da'irar mu kenan wato ko ita yana gidan mu to akwai abubuwa barkatai kasidu daban-daban waɗanda suke za su iya taimaka manoma to duk mutumin da yaje in Allah ya sa da in yi diba zai ga cewa akwai wannan sannan na uku akwai in zaka yi tunawa ba tare da zo mun yi maganar training da muke yi ma Empower Agro
kuma dalla masu sauraro sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji karashin tattaunawar tasu yanzu a madadin shi Sarfil Hashim Kumar da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ni Safina ta sada so dan yake cewa mu huta lafiya.